An kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Safe Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa, Pharmacist Ahmed Yakasai, wanda ya kasance shugaban wannan kungiya, ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka.
Kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun ƙwayoyi kan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna. Sannan kuma ita kanta gwamnati ɓangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da musa bakin mu a yadda za a gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu. Kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su, a ga cewa an yi binciken magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu. Kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar police da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba.
To ko ne illa miyagun ƙwayoyi ke da shi ga ƙasa?
To miyagun ƙwayoyi ko kuma kasan abun guda biyu ne, akwai na jabu akwai kuma miyagun ƙwayoyi. Nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse. To kuma amma idan kana magana miyagun ƙwayoyi dan mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa, yake lalata tattalin arzikin ƙasa, kuma mutane suna haukacewa, kuma yana lalata arziki, yana kashe aure, yana rusa matasa da sauransu. To waɗannan abubuwan duka ƙasa na cutuwa, tun ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasanta ba. To kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓar lafiyar, za su iya taɓar ƙwaƙwalwarka, za su iya lalata ka, shi yasa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa. So wannan abu ne da yake taɓa kai kanka, ya taɓa iyalinka, ya taɓa ƴan uwanka, ya taɓa ƙasa, ya taɓa duk inda ma kake zaune. So wannan babban al'amari ne.
A ƙarshe, Pharmacist Ahmed Yakasai ya ba da shawara wajen magance illar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasa kamar haka.
To shan miyagun ƙwayoyi abu ne da ya shafi kowa, tun daga gida tarbiyya, tun daga makaranta su ma tarbiyya, da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke motsawa, yadda suke yin abubuwansu. Sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samun waɗannan magunguna, da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa. Kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya, kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane. Da kuma a sa mutane tsoron Allah, san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranar ƙin dillanci. Kuma wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata, ana ba su girma da makamai, suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne. To idan ana ba irin waɗannan makamai da wani ci gaba, za ka ga matsala ne babba. To duk waɗannan abubuwa abu ne, amma dai doka da horaswa tana da muhimmanci kwarai da gaske.
Shan miyagun ƙwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu, kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi, suka sa a gaba wajen kawo ƙarshen sa, musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe, wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa ƙwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.